Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger hukumar kare haƙƙin dan adam ta yi bitar abubuwa da ta ce ta gano a yayin binciken da ta gudanar a mahaƙar zinarin Tamo da ke jihar Tillaberi, inda jiragen sojan Niger suka yi ruwan wuta a ranar 24 ga watan Oktoba da ya gabata. Sannan za a ji hira da Farfesa Bello Makama na Jami'ar New York da ke kan nan Amurka kan matsalar iska mai sanyi da dusar kankara musamman a yankin Buffalo. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Salamanmu na Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba, sojojin Rasha sun kai har-har da bama-bamai da kuma manyan bindigogin artillery a Kherson da ke kudancin Ukraine, tare da ci gaba da buɗe wuta sosai a fagen daga a gabashin ƙasar, kamar yadda rundunar sojan Ukraine ta bayyana. Rasha ta harba makamai masu linzami da dama daga wurare daban-daban da ta auna kan fararen hula a Kherson, birnin da ta fita ta bari a tsakiyar watan Nuwamban da ya wuce, a cewar babban hafsan sojin Ukraine. Duk da cewa Rasha ta musanta kai wa fararen hula hari, har ila yau Rasha ta yi ruwan bama-bamai a wurare 25 a kusa da Kherson da Zaporizhia, inji babban hafsan sojan ƙasar. An ce wasu sojojin Rasha suna barin wuraren da aka girke su a kewayen Zaporizhia. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance rahotannin fagen dagar. Ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada a kusa da birnin Bakhmut da ke hannun Ukraine a lardin Donetsk da ke gabashin ƙasar. A kewayen garuruwan Sabotov da Kremina na lardin Luhansk da ke arewa maso gabashin Donetsk, dakarun Ukraine na ci gaba da kai farmaki don kakkaɓe shingen tsaron Rasha. Ofishin alkalin gunduma na ƙaramar hukumar Naso da ke jihar New York na binciken zababben ɗan majalisar wakilan Amurka George Santos na New York. Wannan al'amari ya ƙara rura cece-kucen da ake yi kan ganuwar da aka yi cewa da Republican ɗin ya yi ƙarya kan asalinsa, iliminsa da kuma aikin da ya yi a rayuwa lokacin da ya yi yakin neman zaɓe cikin nasara na takarar ɗan majalisar wakilan Amurka. Duk da ƙara shakku da ake yi game da cancantarsa ta riƙe wani ofishin tarayya, zuwa yanzu Santos bai nuna alamun zai haƙura da kujerar ba, duk da cewa ya fito fili ya amince cewa ya share ƙarairayi. A ranar Talata mai zuwa ne aka shirya rantsar da shi. Idan ya kama aiki, zai iya fuskantar bincike daga kwamitin ɗa'ar ma'aikata da ma'aikatar shari'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Amurka, jami'an kiwon lafiya na tarayya sun ba da sanarwar cewa saboda ƙaruwar masu kamuwa da coronavirus a China, kusan dukkanin fasinjojin jirgin sama daga ƙasar za su ba da shaidar gwaji da ya nuna ba sa ɗauke da COVID-19 don shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairun sabuwar shekara. Waɗanda tsarin ba zai shafe su ba su ne kawai yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 2. Wannan mataki da Amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin matakan da India, Italiya, Japan da Taiwan suka ɗauka. Waɗannan sharuɗa da Amurka ta gindaya za su shafi mutanen da ke balaguro daga China, Hong Kong da Macau, gami da waɗanda ke ci gaba da tafiya zuwa wasu wurare. Amurka na ɗaukar ƙwararren matakai don kare lafiyar Amurkawa da kuma zama cikin shirin ko ta kwana na yiwuwar samun wani sabon nau'in cutar COVID, kamar yadda wani jami'in kiwon lafiya na tarayya ya bayyana, wanda ya bada misali da rashin bayar da cikakkun bayanai daga China.
Kuma dalla sai kuma madalla a jamhuriyar Niger, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta yi bitar abubuwan da ta ce ta gano a yayin binciken da ta gudanar a mahaƙar zinaren Tamau da take jihar Tillabéri, inda jiragen sojan Niger suka yi ruwan wuta a lokacin da suka bi sawun wasu 'yan ta'adda a ranar 24 ga watan Oktoba da ya gabata. Sai dai wasu 'yan fafutuka na cewa ba su gamsu da bayanan hukumar ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamun Munabarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin farmakin da soja suka kai a mahaƙar Tamu, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta kafa wani kwamitin ƙwararru domin gudanar da binciken da zai ba da damar saƙulo gaskiyar lamari sakamakon dambarwar da ta ɓarke a tsakanin masu cewa ɗaruruwan mutane ne suka hallaka sanadiyar lugudan wuta. Da ɗaya gefe, waɗanda suka aminta cewa mutane 7 ne suka rasu, wasu 25 suka ji rauni, kamar yadda hukumomi suka sanar. Binciken na tsawon kwanaki 10 ya tabbatar da soja sun yi ɓarin wuta a kusa da wannan mahaƙa. Sai dai girman ɓarnar da abin ya haddasa ba ta kai yadda aka yi ta yayatawa ba. Madam Kako Hajjia Fatima ita ce mataimakiyar shugaban CNDH.
Cikin wannan binciken ramu an samu mutum 2 da suka mace a ciki, su kuma mace wanda suka yi ba halibe su ne aka yi ba, rishin iska a cikin wannan ramu yasa suka mutu. Matatu 6 su ne aka kashe buskan wannan halbi, aka je mutum guda ciwo, mutumin nan guda a likita shi ma ya mutu. Sai aka samu kenan gawa 7, haɗi da gawa 2 da hukuma ta kare haƙƙin ɗan adam ta ɗebo, ya zama mutum 9 da suka mutu. Buskan mutum 25 da suka ji ciwo, 2 sun mutu, shi ne muka samu gawa 11 wanda suka mutu buskan wannan yanayi. Mutum 23 da suka ji ciwo sun samu magani a nan hospital.
Hukumar ta ce sun sami izinin tattara takardun mutanen da harin na mahaƙar Tamu ya ritsa da su domin a biya su diya.
Mun ce ma al'ummar ƙasar Tamu, duk wanda yake da tambayi a yado da majen shi su yi dosiye su kawo tun da shugaban ƙasa Sanexenas Monsieur le Président de la République Mazoum Mohamed ya ce in akwai abin da za a ba wa'annan mutane ya dauka da zai indemnize su.
Dama tun a ranar farkon bayyanar labarin samaman da jiragen sojan Niger suka kai a mahaƙar Tamu, jami'an fafutuka suka matsa lambar ganin an samar da haske. Ilyasu Abubakar na kungiyar Rotap na daga cikin waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya.
Saura mun gamsu amma mahi yawa bamu gamsu ba, saboda har yanzu akwai ayar tambaya da wasu labaru da ya kamata a ce sun hiddo da basu hiddo ba, kuma wannan labarun su ne muke so har yau hago muna bi sau da ƙafa sai an hiddo su.
Haka dai ita ma gamayyar kungiyoyin Emso Sande a ta bakin shugaban su Abdullahi Saidu ke cewa binciken na CNDH ya rago.
Kulliya bata biya kudin samu ne har da yanzu da saura su yi aikin su yanda suka ce yin shi. Yanzu ma ne bincike za a hara, kuma aikin da muke nan muna yi ba wannan dan wannan an hidda wannan takarda shi ne za a sa muke to shi kenan.
Hare-haren da aka kai wa jami'an tsaro a tashar bincike ta Tamu a ranakun Asabar 22 ga watan Oktoba da Lahadi 23 ga wata, waɗanda suka haddasa mutuwar 'yan sanda 2 da jikkata guda tare da sace makamai ne yasa jiragen soja suka yi ruwan wuta akan wasu rumfunan da aka hango 'yan ta'adda suna kokarin boye makaman da suka sata. Lamarin da ya firgitar da masu haƙar zinare, wasu suka tsere, saura suka ɓuya a rijiyoyin zinare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi 2 na labaran duniya.
Kasar Sudan ta Kudu ta tura sojoji 750 domin shiga rundunar sojojin gabashin Afirka da ke kokarin samar da zaman lafiya a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, duk da kokarin da take yi na maido da zaman lafiya a gida. Shugaba Salva Kiir a hukumance ya tura dakarun zuwa gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin shiga cikin rundunar yankin gabashin Afirka da nufin kawo ƙarshen zubar da jinin da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar. Da yake jawabi ga dakarun a Juba kafin tafiyarsu, shugaba Kiir ya shawarci rundunar da ta ci gaba da taka rawar gani sosai. Ya ce yanzu za ku tafi aiki don samar da zaman lafiya a Congo, yanzu za ku je aikin wanzar da zaman lafiya, hularku ce kawai za ta canja zuwa shuɗin hula. Saboda za ku shiga aikin haɗin gwiwa tsakanin dukkan ƙasashen gabashin Afirka, na gargaɗinku game da buƙatar nuna ladabi da bin doka da kuma aiwatar da umarni. Shugaba Kiir kuma ya umarci dakarun da kada su aikata miyagun laifuka irin fyaɗe da sauransu. Tashe-tashen hankula da ke da nasaba da Al-Qaida da kuma ƙungiyar IS waɗanda suka yi kace-kace da mafi yawan yankunan yankin Sahel na yammacin Afirka sama da shekaru bakwai suna yaɗuwa zuwa ƙasashe da ke gabar tekun yankin, kuma abin ya fi shafar Benin. A cewar shirin samar da bayanai kan tashe-tashen hankula da kuma wuraren da suke faruwa, har-haren sun ninka fiye da sau goma tsakanin watan Yuli zuwa Disamba, idan aka kwatanta da daidai wannan lokaci a bara daga 2 zuwa 25. Masu sharhi sun ce idan har tashin hankalin ya ƙaru kuma ya yaɗu zai iya haifar da sakamako mai tsananin gaske. Sun ce tashe-tashen hankulan a Benin sun fi fitowa ne daga makwabciyar ta Burkina Faso. Sun ce har-haren da aka fara kaiwa kan iyakar gabashin Burkina Faso da Benin a wurin shakatawa na WMPND jari na ƙara faɗaɗa. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, sassa da dama na Amurka na fama da matsalar iska mai sanyi da dusar kankara wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi. Yankin Buffalo da ke jihar New York na daga cikin wuraren da matsalar ta fi tsanani. Don haka abokin aikinmu Ibrahim Garba ya tuntuɓi Farfesa Bello Makama, wani ɗan asalin Najeriya mai koyarwa a wata jami'ar New York, wanda ya fara da tambayarsa halin da ake ciki musamman ma a Buffalo. Sai ya ce,
hankali dai a tashe yake, hankalin mutane ya tashi sosai, don abinda masana suke nunawa yau sama da kusan shekara 45 1977 kenan ba a taɓa yin wani abu da yake kwatankwaci da irin abin da mutane suka shiga a wannan lokaci, wanda ya fara misalin ƙarfe 8:00 na ranar Juma'a 23 da wannan wata da muke ciki. An samu ƙanƙara ta zuba da yawa, ba ma ƙanƙara ba, ba zuba ƙanƙara ba ne yake da tashin hankali, shi ne gudun iska, abinda ake cewa wind speed. A wani lokuta iska ta kan kada ta kai speed ɗinta ya kai misalin 79 miles per hour. Sannan ƙanƙarar da ta zuba yawancinta ya kai misalin abinda ake cewa tsakanin inci 48 zuwa inci 52 a nan wannan city da muke ciki na Buffalo. Amma an baka manta ba ma jihohi kamar misalin kashi 60 na Amurka ne suka samu wannan yanayi da ƙasar ta shiga gaba daya, tunda in ka fara tun daga wajen Washington ka taho Midwest su Kentucky ka zo hannun mu da muke northeastern part na Amurka.
Sannan kuma an ce shi yaku na ɗaya daga cikin wuraren da suka fi fama da wannan matsalar.
A tarihinci kowa ya sani in ka ce Buffalo ka ce kankara. Kuma wasu abinda yake ƙara sa kankara take damun mutane a nan ɓangaren shi ne abinda ake cewa lake effect. So akwai lake Erie. So idan dai ana yin kankara za ka ga saboda wannan lake effect ɗin za ta zuba da yawa. Don in baka manta ba watan da ya gudana kamar tsakanin 18 zuwa 24 ga watan Nuwamba, ai mun samu kankara. Dama ta kai wajen kimanin inci 38. Amma dai a wannan lokacin abin da ya sa hankali bai tashi ba sosai saboda babu iska.
To prof, ganin cewa wannan matsala ta kankara da sanyi har ta kai ga sa an rasa rayuka, shin jama'a na biyayya da umarnin da hukumomi ke bayarwa saboda halin da ake ciki koko?
To wannan dai abu ne da gaskiya abin takaici, abin rashin jin daɗi don a rasa rayuka da yawa. In ka duba a nan inda nake, an rasa rayuka ya kai kimanin mutum 37. wasunsu mutane ne da sun fita aiki suna dawowa kankarar ta ritsa su, kuma aka samu akasi sai suka yi tunani su zauna a cikin ababen hawansu. To kuma akwai kaban manak zaid waɗansu su suka samu aka rasa rai. To amma ba za ka ce mutane ba sa bin doka ba, ƙwarai kuwa mutane suna bin doka, wasu kuma ba su bi. Ƙanƙarar yawancinta ta zuba za ka garan Juma'a ne da Asaba, Lahadi ba a samu ƙanƙara ba sosai. Ranar Laraba aka samar da abin da ake cewa National Guard, kusan kimanin mutum 580 suka zo nan city na Buffalo. Akwai misalin mutum 100 waɗanda ake ce musu military police, 911 calls sun kai misalin 300. Mutane da suke gidajensu, mutane da suke stranded akan hanyoyi da ba za su iya zuwa gidajensu ba.
Kenan Professor, a iya cewa abin ya fara sauki koko?
Ya yi sauki ba, tunda yanzu za ka ga kowa yana motoci akan hanya, mutane suna zuwa su dau iyalansu su je karkar bikin Kirismeti da aka yi, su je restaurant, su je sinema don nasa, ko ni na iyali na ma sun je sinema yau.
Farfesa Bello Makama kenan, wani ɗan Najeriya ke bayani halin da ake ciki a birnin Buffalo da ke jihar New York game da sanyi, iska da kuma kankara. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waƙar. To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodin shi ake so, za a iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zam kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. To shirin na kasa na ci gaba da zuwa muku da wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a tsawon shekarar nan ta 2022. A wannan mako da ke matsayin na ƙarshe a shekarar da ke mana bankwana, shirin ya safka a ƙasar Ghana, inda a farkon watan Maris ɗin da ya gabata, wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya tantauna da Aminu Yaro, wani shahararren ɗan ƙwallon guragu da ke bugawa Ashanti Warriors da ke Kumasi. Bakon shirin wani abun misali ne ga masu bukata ta musamman, sakamakon jajircewarsa akan harkar ƙwallon guragu, wacce a dalilinta ya samu karbuwa a wajen jama'a, ko da yake har yanzu ana fuskantar kalubale, in ji shi.
mun je wasa na Asante Region da Accra 2017 mun je Asante Region mun ka ci Accra mun ka zo da cup nan kuma shi sannan kuma mun je wasa mun buga wasa mu da Togo mun ka ci Togo 5
da sunan Ghana ko dai da sunan wannan kungiya
Ghana da sunan Ghana
duma na yanzu haka ina fahimta an tabbatar da kai a matsayin dan kasa ko
lalle dai kai ni yanzu an tabbatar da ni a matsayin dan kasa saboda Ghana nake buga ma ball don mun je Togo mun ka buga mun je Nigeria a Lagos kuma mun ka buga kuma Nigeria ma sun biyo mu nan ga Accra mun buga kuma mun ci saboda shi ni yanzu haka kuma ina ne dai ni na rigena ba Ghana ne Ghana nake buga ma ball kuma ni ne Asante Region captain nan kuma shi
mu duba wasu irin kalubale ne kuke fuskanta a matsayin ku na guragu a nan birnin Kumasi
gaskiya dai kala abin da muke gani dai ya da yawa ko ba gaskiya ba kaga rayuwa da kanta kai gani kasawa bane ban taba tunanin saboda Allah ya rige ni in saka ina kan wani abu ba a'a amma wani ya maka kamar kai Allah ya rige kan nan bai son butun ka ne kuma kai mugun mutun ne kuma ba haka bane saboda mu a ganin abu da yawa kuma je zamu dauki mota kan hanya zamu na wani wuri wani bai dokan ka
ko me yasa ne mun shi baya dauka
eh abin da me shi yasa bai dokan ka wani ya ganin ya Allah ya rige ka zaka shiga mota na ya cinka shiga motan nan ta dile mini ta ya ganin kuma ya cinka sabka sai ka mini dilan ta abin da wasu ke ga mana kenan to saboda shi yasa yawanci in zamu dauki lodi mu a wahala sosai kuma ni dai na san da cewa a tahirin Ghana wannan doka ne ni dai na sani don ni na zuwa wurin wayar da kai na kasasu a nan Ghana gaskiya Ghana su kokari akan wannan lokacin in zaka gaga gurgu ko makaho zai na wani wuri ka tsaya ka taimaka ka doke shi in ka doke shi ko nawa ne wallahi ya baka kudin ka ko nawa ne ya biya ka wani anan ya diba in ka tiya baka da kodala baka abin da ka taimaka maka kanka ko ka biya kudin lori ko na ba haka bane da Allah ya rige mun nan ba ya rige mun duka gaba ɗaya bane hankalin mu ya aiki abu guda ne Allah ya rige mu wani Allah ya rige mishi kafa wani Allah ya rige mishi hannu wani Allah ya rige mishi ido abinda kawai ce nan amma hankalin mu ko na ya aiki ba wa Allah bai jarabar mu
banda wannan matsala da kuke fuskanta in za ku hau imamutar haya ko adedi ta sahu da ake ganin za ku jinkirta tafiyan wato direba ko na makamancin haka akwai wani kuma kalubale da kuke fuskanta haka
eh mu an fuskanta da yawa sosai dama ma adedi ta sahu masu sa dokan mu ma sun ga mu wani ya yi ganka ma doke ka saboda Allah ya taimaka ma wani kuma ya nan yi ganka ma za ka doke sai ya ga ya hawa maka hannu kawai ya tiye shi bai tsayawa ya gani ko ya sa mai maka maganar kirki a'a wani bai yi maka wani anan kuma kamar irin misali irin yan tarotoro sai ka zo zaka shiga lodi sai ga wani abu ga lodi wai bai dokan ka sai ya huce kawai in ka tambaya menene huja ka yace a'a shi bai tsaya doke ka yaushe zaka shiga lodi yaushe zaka sabka ka gani ko saboda shi mu kuma sai wannan abin ya damu zuciyarmu gaskiya don akwai wani wallahi ya ganka akan janshin in kai gurgu kai kadai ne zaka doke mota wallahi bai tsaya sai dai in ya ga a masu kawa wurin takon sa annan ya tsaya saboda albakci masu kawon nan zaka shiga kai ma ka shiga amma in ya ga gurgu shi kadai ne kan janshin ya tilin ya jira lodi da ya zo no ko wurin zaka ka daga mai hannu sai ga ya buga hannu lodi ya tiyin shi kawai bai tsaya mu kuma sai abin ya damu zuciyarmu
na san dai kana ci gaba da murzali dan ko ba haka ba
gaskiya na ci gaba da murzali da sosai masu nauyi wadanda Allah ya taimaka masu ke da kudi a hannunsu su taimaka muna su jarabce mu da wanga a daidaita mu yawanci guragun mu ma jan a daidaita mu ba mu ba hadda da shi saboda mi mu zo mu gani baranga zai rige muna ko da ka sai ka taimaka mana ba ma sai ka ba saboda Allah da Annabi a'a sai ka ba mi shi ya aiki ya kama ka wani abu da rige mai zakai dai ba mu gani dan yanzu haka in ka diba zo a daidaita ga guragun mu dai wasu rige bara wasu su anan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye dai wasu jan a daidaita ni in na gani haka sai amin yamin dadi saboda kaga in tallafin na haka ya tiya kaga yawa mu mutanen sai ga an barbara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je yayi bara tara mana hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani familyin shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba zai saka shi cikin wani tunani na banza Allah ya koma shaye-shaye Allah ya koma wani swata ko ya koma ya ga abin wani mai kyau ya doki to kaga abin da yasa guragu mu yawanci muke yin bara kenan in ka diba yawanci akwai wasu ƴan uwayen mu guragu mu a ganin su cikin gari wani ya zama jonki ya shan koki wani ya zama ya shan wui wallahi ba a son su bane yawanci wa rishin ba a tallafa ne wallahi wani ka ganshi da swahili 2 siri ake bashi ko 3 siri ya ci abinci da shi da rana a bashi abinci a gidansu in ka je fudu shi ko a wurin miti kai da ka cire 5 siri ko 10 siri ka sai abinci ya cinka ce mai bismillah ma ya wanke hannun shi yasa amma ya jin nauyi ya je wurin wani ya ce a taimaka mai saboda Allah da Annabi saboda ba ta koya mai wannan tarbiyya daga gidansu ba ka gani
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau wanda shine na karshe a shekarar nan ta 2022 yanzu a madadin Aminu Yaro dan kwallon guragu na kungiyar Ashanti Warriors Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke fatan Allah ya sa mu ga sabuwar shekara lafiya
a gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana
da jaridar Chronicle da muso masharkin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine kasar Ghana ta kashe kuɗi dollar Amurka miliyan 323 akan cutar HIV da kuma kanjamau. Jaridar ta ce kasar Ghana ta kashe kuɗi dollar Amurka miliyan 323.7 akan harkoki da suka danganci cutar HIV da kuma kanjamau a cikin shekaru uku da suka wuce. Commission cutar AIDS na Ghana, wato Ghana AIDS Commission, ta bayyana haka. Jimlar kashe kuɗi da aka yi akan cutar ta HIV da kuma AIDS a shekara ta 2019-2021 duka sun tsaya akan dollar Amurka miliyan 83,648,568 da kuma dollar miliyan 107,280,242 da kuma dollar Amurka miliyan 127,828 da kuma 300 kamar yadda suke a jere. Dr. Chima Atwahini, babban director na Ghana AIDS Commission, ne ya ce kudin gabaki daya a cikin shekarun da aka ambata su ne jimlar gudunmuwar da gwamnati da fagen kamfanoni masu zaman kansu da kuma kasashen waje sun ka bayar. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana, The Daily Graphic, wanda labarin tarwaito Christmas kuma mu taimaka wa marasa galuhu lokacin bikin nan, inji Catholic Bishop. Jarida ta ce Right Reverend John Bonaventure Kofi, Metropolitan Archbishop din Accra, ya yi kira ga al'umma Kirista su taimaka wa talakawa da masu bukata yayin bikin ranar haihuwar Yesu Almasihu. Bisa akwai mutane da dama akan tituna da ke roƙo idan da za su samu rayuwa. Matsalar tallalin arziki na ƙasar yayi wa jama'a kanta, waɗanda ba su iya biyan kuɗin makaranta, waɗanda ba su iya biyan kuɗin asibiti da sauran matsaloli na da yawa, suna bukatan a maido da hankali a kansu a taimaka musu su kuma su rayu. Bankin Duniya na jagoran na sake nazarin ilimin sakandare kyauta da sauransu. Wannan shine labarin da jaridar The Herald ta ruwaito. Jaridar ta ce shirin nan na baya da ilimin sakandare kyauta na ƙarƙashin wani shirin sake nazari. Annan atisayi dai bankin duniya ce ke jagora tare da kokarin sake nazari amfani da kuma bashi da ke akwai akan duk waɗansu shirye-shiryen tsakani da yanzu haka ake zantarwa. A cikin irin waɗannan shirye-shirye da ake nazarin sun haɗa da yadda ake bayar da abinci kyauta, da shirin nan na shuka don abinci da kuma ayyuka, da kuma shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya, da shirin nan har yau na agenda 111. Ministan kuɗi Ken Ofori Atta shine ya bayyana haka a ƙarƙashin mako da ya wuce. Mr. Ofori Atta ya ce nazarin ya danganci kokari da ake yi na tsaranta kashe kuɗin gwamnati. Gabaki ɗaya da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul La Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwanul La da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To Hadiza, ga labarin a takaice. Jiya Laraba, sojojin Rasha sun kai harhar da bama-bamai da kuma manyan bindigogin artillery a Kherson da ke kudancin Ukraine, tare da ci gaba da buɗe wuta sosai a fagen daga a gabashin ƙasar, kamar yadda rundunar sojan Ukraine ta bayyana. Ofishin alkalin gunduma na ƙaramar hukumar Naso da ke jihar New York na binciken zababben ɗan majalisar wakilan Amurka George Santos na New York. Wannan al'amari ya ƙara rura cece-kucen da ake yi kan gano wadda aka yi cewa da Republican ɗin ya yi ƙarya kan asalinsa, iliminsa da kuma aikin da ya yi a rayuwa lokacin da ya yi yaƙin neman zaɓe cikin nasara na ɗan takarar a majalisar wakilan Amurka.
To masu sauraro, wanda muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asa da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniya namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.